بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر الله دي شاءكو قوتا المحرم hijirana da shekara 1443 wanda ya dace da lissafin 22 ga watan August shekara miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na 11 cikin jerin gedarusa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Barri An-Namari rahmatullahi alayhi. Ibn Abdul Barri ya rusu a shekara ta 463 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yana mana bayani ne akan falalar ilimi da falalar wato masu harka ilimi. Muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya rereye waɗannan ainihin hadisai da asare da ke cikin littafin. Allah ya saka mishi da alkhairi. Zamu tashi a Al-Babul Hadi Ashar Tafdilul Ulama 'ala Ash-Shuhada. يجي أنشدني بعض الشيوخ لأبي بكر بن دريد أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء، يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقير وسكينة وحياء، لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. yace tafdilul ulama ala shuhada, bayani akan nuna cewa malamai sun fi falala fiye da shahidai waɗanda aka kashe a fagen daga. Don muka lura shi dama mai wannan wato tahribi shi Abul Ashbal dama ya ce zai dinga share hadisaiya wanda suke masu rauni da yawa, don haka baka ga babu hadisi a wannan wajen. Aslan shi Ibn Abdul Barri ya kawo hadisai guda biyu a nan wajen. Hadisi na farko shine hadisin cewa yuzanu yawmal qiyamati midadul ulama'i wa damu shuhada'i, za a auna ranar alkiyama, za a sanya ruwan tawadar malamai a ma'auni, haka za a sanya jinin shahidai da ya zuba a ma'auni. Hadisin da ya kawo kenan na daga cikin hadisai guda biyu. Yuzanu yawmal qiyamati midadul shuhada wa damul midadul ulama wa damul shuhada. To wannan hadisi isnadin shi mai rauni ne kwarai da gaske, saboda Isma'il ibn Abi Ziyad As-Sakuni, wanda malamai sun ce munkarul hadith ne, maturuki ne, da haka zaka ga Ash-Shawkani a cikin Al-Fawaidul Majmu'a da malam mai Khashful Khafa duk sun kawo shi a matsayin hadisi na ƙarya. Haka Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin lamba hadisi na 4832 na Al-Dha'ifa, sai silar Dha'ifa. Sannan ya kawo wani hadisi ya ilawo, shi ne cewa ranar alkiyama mutane uku ne za su yi ceto: al-anbiya'u thumma al-ulama thumma ash-shuhada. Shi ma wannan hadisi ne wanda yake na ƙarya shi ma. Da haka zaka ga a cikin silsilar Dha'ifa ta Albani lamba hadisi na 1900 da lamba 78 shi ma ya kawo shi kafin shi Al-Uqayli a cikin littafin shi bin Al-Kamil fi Dha'fa na Al-Uqayli. Haka nan Al-Ajuri a cikin Akhlaqul Ulama, haka Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ibn Maja ya ruwaito shi a cikin sunan din sai daga cikin hadisi masu rauni kwarai da gaske a cikin sunan ta Imam Ibn Maja, haka shi ma mai rauni ne. To shine sa malam sai ya cire su a nan. Da aka ji ya ce qultu wal babu lam yasih fihi hadithun, wannan babi babu hadisi ingantacce ko kwai daya cikin sa. Wa li kulli min al-alimi wa shahidi wa zahidi ahadithu sahhat fi bayani fadlihi ala hida, da malamai da shahidai da zahirai kowannan suna da hadisi a keɓance da yazo yayi bayanin falalarsu, amma babu hadisi da suka yi kokarin yin muqarana cewa wani na sama da wani, wani na biye da wani, wani na ƙasa da wani. Fa mimma la shakka fihi anna al-ulama afdalu min az-zuhadi, amma dai babu shakka kan cewa malamai sun fi sufaye masu zama su yi tasbihi su yi ta zikiri, malamai sun fi su falala. Saboda menene? Anna al-ulama khairuhum wa ilmuhum muta'addin yanfa'u ghayrahum, saboda su malamai alkhairunsu da alfanunsu na karantarwarsu da rubuce-rubucensu da wa'azinsu to yana shafan wasu mutane. Abinda malamai suke na aiki ya alherin shi na kaiwa kan wani, bi khilafi zuhadi wal ubbad, sabanin zahidai da masu bautar Allah, su fa inna zuhudahum wa ibadatuhum maqsuratun alayhi, su duk abinda suke ya takaice ne akan su, ba sa amfana al'umma, suna amfana kansu ne kawai. Ta wannan fuskar ne ake fifita malamai akan su. Wa idha kana al-ulama yuballiguna da'watal haqqi ila al-khalqi, to kasancewa malamai suna isar da saƙon Allah zuwa ga bayin Allah, wa yu'abbiduna an-nasa li rabbihim, suna koya wa mutane bautar Allah, fayanfuna an shari'ati tahrif al-ghalina wa intihal al-mubtilina, suna korewa shari'ar Allah wato shirman masu zakewa da kuma barnar mabarnata. Fa inna shuhada'a, to su kuma shahidai, yadhubuna an al-ummati kayda adaiha, su suke karewa al'umma makircin abokan gaba, wa sadda hajamati, su suke karewa al'umma wato farmaki da abokan gaba suke kawo mata. Yubdiluna dima'ahum, su suke sarar da jininsu, rakhisatan, su sa jininsu yayi arha, fi sabili zalika, wajen kare musulunci. Da haka su shahidai falalarsu mai yawa ce ita ma, hasali ma sai da shahidai suka yi shahada, sannan aka zo malamai suka fara kantar da addini a ƙasashen da aka bude, sai an fara fathu tukunna har malami zai samu kyakkyawan yanayi da zai karantar. Don haka shahidai suna da falala wadda bata gaza falalan malamai ba, amma su masu ibada zuhadu to waɗannan suna ƙasa da su. Wallahu a'lam. Sai ce da haka sai bar ita wannan waƙi, yace anshadani ba'du shuyukhi li Abi Bakr ibn Durayd, waka ce da aka rera masa, aka ce wani malami mai suna Abu Bakar shine Muhammad ibn al-Hasan ibn At-Tahiya, shi sunan shi na At-Tahiya, abin nan ne suna ne na kakan shi, akwai mawaki Abu al-At-Tahiya, shi kuma wannan Muhammad ibn al-Hasan ibn At-Tahiya al-Azdi, shi ne ake ce mai ibn Durayd, Abu Bakar ibn Durayd. Ibn Durayd shi ne mai littafin Al-Jamhara fi ilmin lugha, babban malami ne na Arabiya kuma mawaki, ya rasu shekara ta 321 a cikin tsakiyar ƙarni na hudu. Shi ne yake waka yana ce ahlan wa sahlan bil ladina uhibbuhum, lale maraba barkan ku da sauka ya ku waɗanda nake ƙauna, wa awadduhum nake son su fillahi, ƙaunar da nake musu ta Allah, ana musu ita dan Allah ne. Zil ala'i, Allah ma'abucin ni'imomi, ahlan bi qaumin, yace lale maraba da mutane salihina masu nagarta, zawi tukan masu tsoron Allah, ghurrul wujuhi masu hasken fusaku, wa zainu kulli mala'i, wanda kuma sune wato hasken, sune kwalliya ga duk wata mala'u, duk wata al'umma hasken su kwalliya su shine malaman su. Yas'auna fi talabil hadith, yace waɗanda suke ƙoƙari suna aiki suna ƙwazo wajen neman hadisi, bi iffatin, ga kuma kamewa, ga kamewa daga barin alfasha, ga kamewa daga neman duniya da makamantansu, wa tawqirin, ga kuma wato abin nan waqar, natsuwa, wa sakinatin, shi ma natsuwa ne, wa haya'i, ga kuma kunya. Lahumul mahabat, su ne waɗannan mutane masu kwarjini, wal jalalatu, da kuma ɗaukaka, wannuha, da kuma hankali, wa fada'ilun, da dai darajoji, jallat anil ihsai, wanda sun fi ƙarfin aƙidar da ke su. Wa midadu ma tajri bihi aqlamuhum, yace ruwan tawadan da yake gudana a jikin alƙalumansu wajen rubutu, kamar inki kenan na rubutunsu, azka yafi falala wa afdalu, azka yafi ɗaukaka wa afdalu, ya falala min dami shuhadai, fiye da jinin shahidai, ya talibi ilmin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya ku masu neman ilimin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma antumu wasiwakumu bisawa'i da ku da waɗanda ba ku ba ba iri ɗaya bane matsayinku ba ɗaya yake da waɗanda ba ku ba qala Abu Darda'i yake cewa marra al wuduwa warrawaha ila al ilmi laysa bi jihadin ichi duk wanda yake tsammanin wai fita da safi al wudu warrawah da fita bayan rana ta yi zawali ila al ilmi dan neman ilimi laysa bi jihadin duk wanda yake ganin haka ba jihadi bane faqad naqasa aqluhu wa ra'yu to akwai naqasa a hankalinsa akwai naqasa a hangennesa ma'ana shi kanshi neman ilimi jihadi ne mai zaman kanshi الباب الثاني عشر ذكر حديث صفوان بن عسال ابن عسال في فضل العلم أمبتن حديث صفوان بن عسال المرادي جمدا فلل العلم صفوان عسال هذا حديث شهرري ديذو أكم فلل نيم العلم شين زي أمبتن من شيء أنا دروين شما بمبتا جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر wani mutum daga kabilan Murad Larabawa ne mutanen kasar Kufa ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wa huwa ya same shi huwa muttaki'un fil masjidi yana cikin masallaci muttaki'un yake shingida ala burdin lahu ahmar ya lalluba da wani bargo ya shin fada akan wani bargo kamar kace sallaya misali ko carpet wa lahu na shi annabi sallallahu alaihi wasallam ahmaru wanda yake ja qala sai ce kultu ya rasulullah nace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni ji'tu atlubu al-ilma nazo ne neman ilimi tun daga garin mu qala sai annabi ya ce marhaban bi talibil ilmi lale maraba da daliban ilmi inna talibal ilmi la tahuffu bihi al-mala'ikatu wa tudhalliluhu bi ajnihatiha lalle shi daliban ilmi mala'iku suna kewaye shi wa tudhalliluhu bi ajnihatiha suna mushi inuwa za su hahada fukafukan su su mai inuwa fayarkabu ba'daha ba'dan mala'ikun nan wasu su dinga hawa ka fada wasu hatta ta'alu ila sama'id dunya har tsawon su ya kai inda sama ta farko take daga nan kasa min hubbihim lima yatlub saboda yadda suke kaunar abinda dalibi yake nema fama ji ita tatlubu to wane ne ilimin da kazo nema ne tambayar ka قال قلت يا رسول الله اتي يا من زن الله صلى الله عليه وسلم لا ازال اسافر بين مكه والمدينه فافتني عن المسي على الحفين يتي بان غشي با ina tafiye tafiye tsakanin makka da madina ina so ka bani labari ka bani fatawa akan wato almasu ala alhufaini yace wa zakara alhaditha sai ambaci haditha wannan hadisi ne mashuhuri kware a babun bayani akan albasu alal huffaini wanda a cikin shi tambayar da ita ce cewa shi yana wani abu da mai yawo a zuciya cewa akwai bambanci tsakanin idan mutum alolar shi ta kare ta hanyar wato kamar tusa da bacci da bambanci da yin alolar shi ta kare ta hanyar wato yin bayan gari da fitsari duk waɗannan su ma ba sai ya sake cire huffinsa ba shin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashin kana tafiya kamar huffinka ainihin wato jikinka illa min janabati idan kana gida wato kwana uku idan kana gida kuma babu laifi kai amfani da shi har zuwa tsawon kwana guda daga sanda ka saka ka cire bayan kwana guda ya mushi bayanai ce Annabi ya ci gaba da ba mu hadisi kala daban-daban hadisi ne wanda yake shahararre kware da gaske har Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shi yana cikin bada wannan hadisin ne wani mutum ya zo wanda yake so ya maga da manzo Allah dinnan sallallahu alaihi wasallama hawas suka hana shi yace shi ya zai a ce yana neman mutane yana kaunar su tunta yana so ya gansu yanzu ya gansu gashi ga su a ce ba zai gansu ba Annabi ya ce a bar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama mutum ya tare da waɗanda yake so ranar alkiyama hadisi yana nan a cikin sunan talimamu a tirmidhi nan kusa kenan baya ga tirmidhi malamai da dama sun fitar da hadisin sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yi musu dai dogayen bayanai hadisi ne shahararre akwai riwaya zai kawo mana ita a gaba ta wanda tace ma dama riwaya duk inda aka bincika ma ta nan ne riwayan Zirru dan Hubaysh. Zirru dan Hubaysh shine mai riwayan wannan hadisi daga gun shi wannan sahabi Safwan dan As'ad dogon hadisi ne, sai kaje ya ce wa zakara al haditha, sai ya ambaci hadisin to sai ya ce wa an Asim ibn Bahdala an zir ibn Hubaysh qala ataitu Safwan ibn As'alin fa qala ma jaa bika, qala qultu talabul ilmi, qala samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal malaikata tad'u ajnahataha li talibil ilmi ridan bima yatlub, cilile malaiku suna ainihin wato sauke fukafukansu ga daliban ilimi saboda yadda da abin da yake. To na farko abin da ya kamata mu fara wato tantancewa game da wannan kabiya kan mukan da sura halitta shine wannan ilimin fa ana magana ne akan ilimi na musulunci jama'a, ilimin da ya shafi ilimi na wajibi akan musulmi wanda dole ya nema, da ilimi wanda muka ji a baya akan cewa mustahabbi ne shi ba wajibi ba. To waɗannan su ne ilmomin da ake magana, duk wani ilimi da wanda ba wannan ba to ba dole ya samu shiga wannan falalar ba. Sai in an kalli cewa watakila shi ma yana hidima ne ga waɗannan ilmomin, ilimin da misali kai tsaye ba ilimin Qur'ani bane, ba ilimin hadisi bane, ba ilimin fiqhu bane, ba ilimin tauhidi bane, amma ta yi yana hidima ga ire-iren waɗannan ilmomin, to in an yi sa'a ya shiga ciki. Amma sauran ilmomin da suke duniya kawai suke hidima, to da man karka fara kawo su a cikin wannan falalar, suna da dai falalar su kuma ba za su rasa falala ba, amma dai ba wannan ba, wannan ya shafi ilimin addini ne na farko kenan. Na biyu yana nuni zuwa ga irin yadda wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta cewa malamai su girmama dalibai, su ma cewa dai mishi marhaban bi talibil ilmi, kai malami ko mai karantarwa a kowane mataki to dalibanka su ma abin girmamawa ne, kamar yadda kake fatan su girmama ka, kuma ya wajaba a kansu su girman ka a matsayinka na uba na spiritual father gare su, to haka kai ma malami ka ga girman su, ko da ɗan yara ne na islamiya ka dinga musu mutunci da sakin fuska da nuna musu cewa su ne gatanka, kamar yadda kai ma kai ne gatansu. Wannan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato marhaban bi talibil ilmi. Sannan yana nuni zuwa ga wato mala'iku ashe suna kaunar ilimi su, yace saboda suna son abin da yake, min hubbihim lima yatlub, kaunar abin da yake. Malamai sun yi maganganu akan me ake nufi da tad'u ajnihataha, za mu zo mu ji daga karke in ya gama kawo hadisan zai dauko wani ta'liki daga malam Abu Sulaiman Al-Khattabi, sai mu jinkirta wannan. To sannan yana nuni zuwa ga kamar yadda khatibu ya kawo shi a cikin ar-rihlatu fi talabil ilmi, tashi takanas takano a tafi wani gari neman ilimi. Yanzu Zirru su Safwan sun taware daga garinsu na kasar Kufa, suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, haka sahabbai da tabi'ai da na bayan su suka mai da wannan ya zama al'ada sananniya, ar-rihlatu fi talabil ilmi, ar-rihlatu fi talabil ilmi. Amma kaga yanzu mutane to ba sa ganin muhimmancin wannan, indai babu a garinsu ko a unguwarsu ko sai sun to an shikenan ba dole bane dama, amma boko to shi ko babu inda ba a tafiya rihla yanzu fi talabi har zuwa kasar Sin. Kaga amma da hadisin nan ya inganta to da shi ne ake yi kenan, tutulul ilma walaw bis sin. Kaga dai ai sun ana ganin cewa mafi nisan kasashe China ne, Malaysia ne, Singapore ce, America can, Latin America, Mexico da Cuba da wacece, babu inda ɗan adam yanzu ba sa bugawa duniyan nan neman karatun boko, kuma ana kalla haka matsayin falala da gamdakatar duk wanda ya samu ya tabace ai wani wuri kaza yayi karatu. To alheri ne, ba za a ce ba alheri bane, amma bai kama kafar na addini ba. Koda nan kusa ne, misali a ce daga Zaria zuwa Sokoto, daga Sokoto zuwa Maiduguri, daga Maiduguri zuwa Katsina, ka tashi ka je neman karatu, wannan kaga an bar shi kawai ga almajirai kolaye waɗannan masu ko ɗan kanzo, su ne duk wanda ka gan shi ba garinsu ba ne, su ne kawai suke a rihlatu fi talabil ilmi, amma mu duk mun zama yan gayu Allah ya yafe mana. Na'am, to sannan kuma yana nuni zuwa ga cewa mas'alar mas'alar hufaini ba ita bane ne mahallin maganar ta ba, wurin mu batta. Baya ga shi malam Anan Abdulrazzaq Sana'ani ya fitar da hadisin da Ibnu Majah kamar da muka ambata da Imam Ad-Darqutni da Al-Ajuri a cikin Akhlaqul Ulama da Baihaqi a cikin sunan dinsa, haka Ibnu Khuzaimah, haka Imam Ahmad Ibnu Hanbal a Musnad dinsa, haka nan kuma Abul Qasim At-Tabarani a cikin Al-Mujam Al-Kabir, dukkanin sun fitar da shi tami daban-daban daga Ma'mar daga Asim Ibn Abin Najud zuwa ga shi wannan malami. Hakanan Al-Humaidi ma da Tayalisi da Tirmizi da Imam Ad-Darimi, dukkanin su malamai daban-daban sun fitar da shi ta hanyoyi mabambanta, da dai yana takewa zuwa ga wannan hanya. Hadisi ne sahihi insha Allah, babu iskali akan shi. So matsalar kayan da yake cewa wa anzir ibn Hubaysh qala ataitu Safwan ibn Asal al-Muradi fa qala ma jaa bika, ce me ya kawo ka? Qultu, nace masa ibtigha'a al-ilmi, nazo ne neman ilimi. Qala fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yace naji manzon Allah yana cewa man kharaja min baitihi ibtigha'a al-ilmi, wanda duk ya fita daga gidansa dan neman ilimi, wada'atil mala'ikatu ajnihataha ridan lima yasau, mala'iku za su ainihin wato shishimfuda fukafukansu saboda yarda da abin da yake aikata. Har ila yau wannan hadisi ya tabbatar da mala'iku suna da fukafukai kamar da Qur'ani ya tabbatar, ko fadan Allah subhanahu wataala uli ajlihatin masna wa thulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha, mala'iku sun mazowa fukafukai wasu biyu, wasu uku, wasu hurhudu. Allah yana ƙara abin da ya ga dama a cikin halittarsa. Malaika Jibrilu yana da fukafukai sama da guda 1600 kamar yadda aka ce, suna tokara gaba ɗaya sararin samaniya inda zaka iya gani, inda idan ka zai iya kaiwa. Wa an Asim dari shida wa an Asim ibn Abin Najud annahu sami'a zirran yaqulu, yace ya ji zirru yana cewa ataitu Safwan ibn Asal al-Muradi fa qala, naje gun Safwan dan Asal al-Muradi, sai yace mun ma jaa bika, me ya kawo ka? Qultu ibtigha'a al-ilmi, nace nazo neman ilimi. Fa qala, yace innal mala'ikata tad'u ajnihata li talibil ilmi idan bima yatlubu. Qultu haka fi nafsi mashun ala al-khuffayn, wani abu na mun kaikayi game da shafa akan hufi. Wa zakara al-haditha marfu'an fil masyi ala al-khuffayn, ya ambaci hadisin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ni ma nayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya, kuma kaji amsar da ya bani kamar yadda muka gani. To anan sai sake kawo hadisi wata riwaya daban irin dai wannan, amma kuma yanzu daga wani sahabin daban. Kafin nan ina so da abbata mana cewa Al-Imamun Nawawi a cikin At-Tibyan fi Adabi Hamalat Al-Qur'an, da kafin shi ma wasu malamai sun ba da labari cewa kana fi ashabil hadith rajulun khali'un, akwai wani dalibi na hadisi, wani mutum wanda yake khali', wato wanda ya kwabe kan shi rigar mutunci, kace sun ce khali'u, wato wanda ya kwabe rigar mutunci, wanda bai ganin kowa da gashi, yana da sakin baki da irin rashin kamewa haka, irin abinda dai ba a tsammanin haka daga dalibin ilimi. Yace sami'a bi hadisi innal mala'ikata tadau ajnihata hakaza kaza kaza, yaji wannan hadisin, faja'ala fi na'alihi wa rijlaihi masamira, sai ji ya saka kusoshi a jikin takalmin shi. Ina irin takalman nan na yan kwallo masu kusa, ko wataƙila irin su ne ya samu boot haka, sai ya saka musu kusoshi. Wa qala, yace uridu an ata ajnihata da mala'ika, sai to ina so ne in dinga taka fakafakan mala'iku da waɗannan takalman, in ji musu ciwo. Tunda an ce tun daga gida idan ka fito za su dinga shimfiɗa fukafukansu har zuwa inda za ka ji ciwo, ina so ne in dinga ji musu ciwo. Da ya haka aka ce fa asabatul akla fi rijli, sai abin nan ciwo na abin nan na sadaure, ban san me sunan shi da Hausa, wanda zaka kafa ta lalace ta kumbura ta zama kaman ta zama tai nauyi, daji ko elephantiasis ko shine, sai ya kama shi aka fashi. Na farko tukuna kaga ya kuskure wajen fahimtar me ake nufi da tadau ajli hata da shi ya dauka ma'anar shi ta zahiri kawai shine za su zo duka sai su shimfida fukafukan su kawai su mishi kamar yadda ake shimfidawa shugaban kasa red carpet ya taka tare da cewa kunda suka fassara haka amma fassara mafi inganci shine wato sarawa ne suke suna mishi salute shine ma'anar ta da'u ajnihata don in sojoji suka zo za su gaida ogan su za su daga hannu su sauke shine respect din su ko to haka su kuma mala'iku su ma sojojin Allah ne idan suka ba su gaida wani wanda Allah ya nemi su gaisar ko dai su fadi su mai sujuda kamar da suka wa annabi Adam ko kuma ta da'u ajnihata to dan fassara biyu shine za su yi masa wata inuwa ce ta musamman za su yi mishi wata inuwa ta musamman ko kuma su ainihin sauke fukafukan su shine alama kamar sun tsaya at ease ba wai su shimfida su a ƙasa shi kuma ya taka ya hau ba to koda ma dai hakan ne shi wannan fassara da yake nuni zuwa ga mugun tunani sai Allah subhanahu wataala sai ya jarabce shi da wannan nawa ya bada wannan labarin shi yasa ba a so idan mutum ya tafalala ya nemi ya canza ta ko ya isgilanci kamar yadda al-Imam Ibn Hajar shi ma ya bada labarin cewa malaman su a cikin tafin shi na amali malaman su sun ba su labarin wani malami da aka taba samu mai kan jaki wannan malamin shi ma ya isgili ne ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake daga kan shi kafin liman yaji tsoron faka da Allah ya maida fuskar shi fuskar jaki ba to shi sai ya dago da gangan ya gani wai ko abin yana iya yuwa to sai kuma Allah subhanahu wataala ya nuna masa iyakarsa kuma duk da haka yana da karatu yana bada karatu amma sai yana saka labule yana kare fuskar shi ba a ganin shi har sai da wani dalibi ya roki shi cewa yana so ya ga fuskar shi sai ya ga gashi mutum surar jikin shi surar mutum amma kuma kan shi irin na jaki saboda Allah yana aikata duk abin da ya ga dama kuma Allah ba a mishi izgili ko ka nuna mishi cewa baka isa ba kuma wancan da yace kul ara Allah yace kul ara tum in ja'ala ma'ukum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in ce idan ruwan ku ya wayi gari ya kafe waye isa ya kawo muku ruwa da zai ruwa abokin aiki wanda za ku rayu akan shi sai yace ba ga madingiri da cheese da mai sunan shi abun tono din nan da magirbi ba sai mu tona ruwa kawai sai nan take sai ruwan idan shi ya tsaye sai tono na kasa ma ya sa idan shi aiko so dan haka ba a ma Allah izgiri jama'a mu kiyaye duk abin da kaji Allah subhanahu wataala ya ambata babu wasa irin wanda mu muke yi afasitu annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un duk abin da Allah ya faɗa yi serious business ka dauke shi seriously kar ka dauka akwai wasa ko muhalli na ka faɗi abin da ranka yake so ko ka mai da shi wani abin zulaya wannan na farko tukuna isgilanci ne da addini yana iya kai mutum zuwa ga kafirci kamar yadda ya faru da wadancin da Allah ya ce la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum sannan kuma na biyu Allah yana iya mai da kai wata jarabawa a nan duniya da zaka zama abin kallo idan Allah ya maka haka ma da sauki in Allah ya maka haka da sauki dan alama ce Allah ya yi nufin ya jarabce ka a nan duniya ta yi sai ya gafarta maka wannan zulubin kafin lahira ta wannan jarabawa amma Allah na iya kyale ka wa umri lahum inna kaydi matin har sai Allah ya tare ka bil mirsadi to sai ka shiga cikin kunci da bala'in da ba za ka taɓa fita ba sai yarda Allah ya so Allah ya tsare mu to sai mun ji inda yake cewa zikru hadisi abi darda albabu thalisa ashara zikru hadisi abi darda fi dalika wa ma kana fi mithli ma'anahu ambatan hadisin abu darda shi ma game da wannan da abin da yake cikin irin ma'anarsa inna rajulan ja'a min almadinati ila abi darda wa huwa bi dimashqa wani mutum ya taso ta kanasta kano daga madina har zuwa dimashqa gurin abu darda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an hadithin bai shiga mun da wani hadisi fa qala lahu abu darda sai abu darda ya ce mishi ma ja'at bika hajatun babu wata bukata da ta kawo ka garin nan wala ji'ta fi talabi tijarati ba kasuwanci ka zo ba wala ji'ta baka zo ba illa fi talabi alhadisi neman hadisi ne kawai ya kawo ka kwaya da fa qala ar-rajulu bala ce wallahi kadai abin da ya kawo ni garin nan kina fa qala lahu abu darda abu darda ya ce abshir to albishirinka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni abu darda sahabi ne kuma naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin yakhruju yatlubu ilman babu wani bawa na Allah da zai fita yana neman ilimi illa wada'at lahu almala'ikatu ajnihata fa ce mala'iku sun sauke mishi fukafukan su wasulika bihi tariqun ila aljanna, kuma za a saka shi a hanyar shiga aljanna. Wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samawati wa man fil ardi, mutanen da ke sama da na ƙasa dukkaninsu suna neman ma malami gafara. Hatta lhitanu fil bahri, har kifaye a cikin teku. Wa inna fadlal alimi ala al'abidi, falalar malami akan wanda yake mai bauta Allah ne, ka fadlil kamari laylatal badri ala sa'iril kawakibi, kaman falalar hasken wato wata ne in ya cika daren 14 ko 15 akan sauran taurari. Innal ulama'a, su malamai, hum warathatul anbiya, magada annabawa ne. Innal anbiya, su annabawa, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, basu bar gadon kwandala ko naira ba. Walakinnahum warathul ilma, sai dai sun bar gadon ilimi ne. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafir, wanda bai riko da ilimi to ya riko da rabo mai tsoka. Wannan hadisi ne sahihi wanda Ibn Abd al-Barr ya kawo shi ta hanyoyi da dama. A nan za mu ji Al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Ibn Majah da Al-Imam Ad-Darimi da Ibn Hibban da Baghawi a cikin Sharh As-Sunnah da Al-Imam Abu Bakar al-Baihaqi a cikin Kitab al-Adabi da Khatibu a cikin Rihla da Abu Ja'far al-Tahawi a cikin Sharh Mushkil al-Athar da dai malamai daban-daban. Hadisi ne mashhuri kwarai akan falalar ilimi da falalar masu ilimi. Daga cikin abin da zamu kalla a cikin sa akwai wato yadda bayin Allah a sama al-mala'ul a'la kenan, da bayin Allah a ƙasa duka suke neman mu malami gafara. Duk malami da an ambaci daga ji an ce Allah Ubangiji ya gafarta masa, Allah ya ji kansa. Wannan shine aikin bayin Allah na kirki. In kaga kai wato duk sanda kaje ambaci malamai, so kake ka kushe su, so kake ka nuna gazawarsu, so kake ka zaƙulo matsalolinsu, to baka cikin wannan lissafin kenan. Bayin Allah na gari da an ambaci malamai, to cewa suke Allah Ubangiji ya gafarta musu, Allah Ubangiji ya musu rahama, Allah Ubangiji ya sa sun huta, shine aikin bayin Allah na gari, ambatan wato neman malamai gafara. Sannan hatta kifaye a cikin ruwa, daga cikin halittun Allah hatta kifaye suna yin wannan addu'a. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatancin wato bambancin da ke tsakankanin malami da mai ibada kadai, shine kamar bambanci tsakanin farin wata cikakke da taurari wajen hasken su. Kaga shi farin wata hasken shi yakan kai ko ina a gansa, yakan kuma dusa shi hasken waɗannan taurari. Su kuma taurarin nan hasken su bai iya haskawa, idan ran da wata bai fito ba, hasken taurari bai iya haska gari a gagari ba. Ana da ga hasken ana gani, wato an san abu ne mai kyau, alheri ne a wajen, amma baya naso yadda hasken wata yake naso zuwa ko ina a duniya. Kuma yana cewa daga cikin wato wajihin wannan kwatancin shine malami kwaya ɗaya mai nagarta zai iya haskaka al'umma da yawa kamar yadda farin wata ke haskaka duniya. Sannan ya bayani akan alaƙar da ke tsakanin annabawa da malamai. Wannan yana nuni zuwa ga kamar yadda aka sani a gado, makusanta suke yin gado, al'asaba wa zawil furud ko. To kenan wannan yana nuni zuwa ga cewa malamai suna da kusanci da annabawa, shisa suke gado su. Kusanci wajen kamantakekeniya tsakanin aikinsu. Annabawa kuma an sani a cikin al'ummomi na mutane su ne bayi mafiya soyuwa ga Allah, su ne bayi zaɓaɓɓu ga Allah, su ne waɗanda Allah ya ainihin wato danƙa musu amanar isar da saƙon addininsa ga bayi. Don haka malamai sun samu falala ta nan, wannan kaɗai ya ishe su falala a ce magajin annabi ne kai. Sannan su annabawa gadon su ba gadon kuɗi ne ko gadon dirhami ba, gado ne na ilimi, ilimin addini, wanda da ya rike shi annabi ya ce ya rike mu rabo mai tsoka. Da haka su malamai dama in muka lura nan, duk kwatancen da ake ba kwatanta malamai da masu kuɗi ko a kwatanta su da masu shugabanci, ba sa ma cikin lissafi ana maganar malamai, ba sa cikin, don su waɗannan abubuwan su na duniya ne, masu kuɗi da shugabanni. To gar ma shugabanni su Allah ya ce wa ulul ilmi wa ulul amri ku ati wallahi ati rasula wa ulul amri minkum. To ulul amrin ma su malamai suna ciki, hasali ma aka ce suna gaba da sarakuna a cikin ma'ana ulul amri, saboda su ma sarakuna suna bin malamai ne, indai na Allah ne su, indai sarakuna na Allah ne to malamai suke bi. to kuma kallaka ka gani misali shi yanzu duk sarautar da mutun yayi to tana da iyaka duk sarautar da mutun yayi Fir'auna ne shi wajen zalunci ko ko Annabi Sulaiman ne shi wajen adalci a sarautar sa ma'ana sarauta yayi ta Allah ko sarauta yayi ta kaharu za ta kare kuma sai dai a dinga ce mishi wato tsohon sarki ko marigayi sarki ko an taba wani sarki mulkin zai kare ya zama babu mulki amma ka taba ganin malamin da zace malantar shi ta kare ce tenuwa ce guda biyu misali daga nan sai ya zama tsohon malami ba a bukatar ilimin shi malaman nan da ake cin more ilimin su yanzu sama da shekara 100 kaza wani ya bafa shekara 2 amma yanzu ilimin su yana da validity to wani mai sarauta ne da ya zamani da su yanzu sai ya sarauta yana ma ina yana ina ma wani ma yana raye an cire shi a sarauta ko an cire shi a gwamnati ko tinuwar shi ta kare ko kuma ya zama bai da wannan karfin da yake da shi yanzu kuma mutane sun shugabancin Najeriya kuma suna nan a raye kuma yanzu ba shugaban Najeriya bane su ba wanda yake tauraron maganar su ba wanda yake jiran signature su ko appointment din su kuma ba su da ta cewa ma yanzu sai dai kawai wannan labarin cewa ai da su shugabannin Najeriya ne da wanda suke rayu da wanda suka mutu kuma haka zaka ga ko ina ga sunan da gwamnoni da ciyamomi da kansuloli duka sun zama tsofaffin kaza to ina kungiyar tsofaffin malamai babu ta inde malami na addini ne babu wanda za a ce ya zama abin nan murabus yana nan a malamin shi titar iyakar rai da kuma ma bayan ransa wannan yana nuni zuwa ga wato falala ta ilimi akan shugabanci to dama kuma shi kuɗi ma daga cikin ma ababen da ake Allah yake wa mutane a duniya su kuɗi idan Allah ya so suna iya zama ba ma ni'ima ba ne Allah yana iya zama da su ni'ima kamar yadda nasoshi suka nuna akwai kuɗi wanda Allah zai baka amma ba ni'ima ba ce wahala ce za ka yi ta musu ko mun gane mutane a gima suna ganin ya laitar na muslima utiya karu innahu ladhu hadin azim ashe wahala kake sha kana ta shan wahala kana ta rigima da ma'aikata ana ta samun asarori iri daban-daban a fadin a tashi can baka iya bacci sai ka sha kwaya kana ta tsoron in kidnappers akwai mai kudin da ne bai iya kwana a cikin gidan da ya gina mai kyau bai iya tafiya a cikin kyakkyawan mota ya kama hanya bai iya fitowa fili a ganshi yana ta boye-boye to kaga wannan ya zama nikima innama yuridullahu liyu'adhibahum biha Allah yana so ne ya azabtar da su da wannan duke to su kudi suna ma iya zama haka su kuma ko da ma ba su zama hakan ba abin da ke jiran mutun na hisabi akan su ba karami bane sannan shi ilimi dama ba a kiran shi ilimi sai in ya bunƙasa shi kuma baya bunƙasa sai ka bayar da shi mu gane wannan shi ilimi bai zama a ce wani malami ne sai ya karantar shi ko mai kuɗi abinda aka sani asali ga mai kuɗi shine kin bayarwa shine default tarawa wa jama'a fa'a'a ko mun gane sai an killace sanan za su taru aka san ilimi shi sai ana bayarwa ne yake taruwa ana ta bayarwa yana ƙara abin nan yana ƙara producing shi ko su kuɗi sai ana koyewa ne a ɗabi'a dan adam koyewa ne yake tara su zaka wanda kuma da yake koyewa to abinda yake tarawa kanshi na fitina da abinda yake tarawa kanshi na hisabi to karuwa yake domin mala'iku ma za su dinga tsine albarka gane shi suna Allahumma ati munfikan khalafa wa ati mumsikan talafa to kuma mu duba irin wannan bambanci tsakankanin waɗannan abubuwa amma ina dan adam bai gane wannan inda za ka kama mayan zahar ka neman ilimi gadan-gadan a cikin dangin ku ne da babanka da kanin babanka su ne za a tada a yi ta maka fara cewa kai ba ka da hankali yanzu kai hadda kawai za ka kama mai za ka yi da ita ka ce kai sai zuwa islamiyya ba za ka nemi sana'a ba duk a kashe maka gwiwa jikinka ya sanyi yan anguwa su tsane ka a mai da kai abin zolaya a dinga ce maka ustazu da sauransu ce duk ustazan nan ga sunan me suka tsinana saboda mutane suna kallon kallabal tuhibunal ajila kuna su mutane ko suna kallon abu na nan kusa ne wanda yanzu nan sha yanzu magani yanzu amma alhamdulillah yanzu mutane sun fara gane darajar ilimi saboda su ma ausari sun zama celebrities da yawa ga suna ana gani ko ba haka ba ne shi ma su ma suna da ajila din yanzu ai eh an fara ganewa tunda ba irin na da ba za a ce malami sai dai ya zauna kawai tunda asuba ya ta bada karatu har sai an yi azhar zaka ga guzun da yake zama ma ya koɗe min duli malami sa ta hadisin nan ko eh abun nan kadisuwar da min duli malami sa yayi baki ragon ma an manta yau shi aka yanka shi an manta haka zai wuni ya kwana wani ma bai ci ba bai sha ba amma dalibai su taba ana musu karatu kaga wannan ba za a gane abin da yake ba amma yanzu tunda malamai su ma yanzu akwai celebrities a cikin su to alhamdulillah suna jawo ilimi falala sai ga kowa yanzu yana so ya zama malami zai ce maka ni ma ina so zama malami wani ba dan malanta ba dan kyan hura da ke kan malamin yake wannan labarin ko kuma ne ya ga malamin na yawo da odali kamar gwamna Allah shi kyauta dan haka gadan ilimi shine gadan annabawa jama'a wanda duk yake so yake son ya gaji annabawa ya zama a cikin karabkarsu to sai ya shiga harkar ilimi malamai suke cewa fadin Allah shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu la ilaha wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist kici da Allah ya faɗi wannan magana akan sheda dayantakarsa sai zama kamar babu wasu mutane a duniyan nan da Allah yake ganin shedar su tana da muhimmanci akan dayantakarsa daga shi kansa da ya sheda sai mala'iku sai cewa ulul ilmi kamar duk sauran mutanen duniya shedar su ba ta da muhimmanci sai aka ce to wannan kadai ya ishi malamai falala a ce Allah subhanahu wataala ya yi recognizing shaida wasu game da ɗayantakarsa. Ya yi recognizing shaida wasu a kan ɗayantakarsa. Allah ya gafarta musu. Ja a rajulun min ahli al-madinati ila abi al-darda ibn dimashq yas'aluhu an hadithin balagahu annahu yuhaddithu bihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu abu darda wani mutum ya zo tun daga ƙasar madina har zuwa dimashq dan ya tambayi abu darda akan wani hadisi da ya samu labarin abu darda yana karanta da hadisin. A wasu riwayoyin an nuna cewa wannan mutumi Abu Sa'idin ne ko in ba na manta ba Abu Sa'idin Khudri shine wannan tafiyayya sai ya ce mishi ma ja abika a tijara ka zo kasuwa ne kace to bari ka biya ka ji wannan karatun qala la qala wala ji'ta taliba haja baka da wata bukata shin ka biyo ka zo neman aure ne ko gaida surukai ko ka zo wata gaisuwar mutuwa ko ka zo wani conference ko kana da wata harka anan za a yi maka wata interview haka dai haka dai ce duk babu komai qala la qala wama ji'ta tatlubu illa hadha alhaditha babu abinda kazo nema sai wannan hadisin qala na mai ce qala fashad in kunta sadikan anni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu ce to kashe da indai da gaske ne wannan shine labarin ka to ka sani ni kuma ga abin da annabi ya faɗa cewa ma min rajulin yakhruju min baiti yatlubu ilman illa wada'atil malaikatu ajnihata wa saqal haditha binahwi ma taqaddama wa an ibn abbas qala mu'allimul khairi yastaghfiru lahu aw yashfa'u lahu kullu shay'in hatta al-hut fil bahr me karanta da al-khairi yana nema masa gafara ko kuma yana nema masa ceto komai da ke cikin wato duniyan nan har kifi a cikin kogi to al-khair kamar yadda muka jiran nan game da man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din mun ga a can aka kawo shi nakira muka danyi magana kadan akan shi malamai suna cewa alkhair iri biyu ne akwai alkhairul mutlaq akwai alkhairul mutlaq akwai alkhairul muqayyad alkhairul mutlaq shine abin da yake wato alkhairi wanda babu wani babu sirki a cikin sa shine tsira aljanna da makamantansu sai kuma akwai alkhairul muqayyad alkhairi ne wanda sai in an dace kamar kuɗi da muka faɗa sai in an dace sai zama alkhairi yana iya zama alkhairi bin nisbati li fulani ko bin nisbati li qaumin wa laysa khairan bin nisbati li qaumin akwai yanda wanda Allah zai ba shi shugabanci zai zama mishi alkhairi akwai wanda Allah zai ba shi shugabanci zai zama mishi sharri akwai wanda Allah zai ba shi kuɗi ya zama mai alkhairi Allah zai baka mata ko ƴaƴa suna iya zama maka alkhairi suna iya zama maka sharri to kaga wannan shine alkhairu an-nisbi al-muqayyad to anan muallimul khair za a dauke shi a matsayin wannan fasara ne abinda ka karantar yawayi gare zama alkhairi gare ka ka karantar da shi ilimi ne mai nagarta ka karantar da shi ilimi ne mai amfanarwa wanda ba dole waɗanda ka karantar din su ya amfane su ba kai bin nisbati ilayka yanzu alkhairi amma wannan iya koyan ilimin ya zama bai irin abin da kai ba ko ya kasa kaiwa matakin da ake bukata akai wa anhu qala haka ne daga ibnu umar yake cewa muallimul khairi yusalli alaihi dawabul ardi hatta alhut fil bahr mai karanta da alkhairi dabbobin da ke cikin duniya suna mishi addu'a shine ma'anar yusalli suna mishi addu'a har kifin cikin ruwa وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته وآل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير شد الله سبحانه وتعالى ده ملائكو ده متانا سمد نكسا حر تروروا أتكين رامنتا حر كيفي أتكين كوغي أتكين تيكو تكنا سنما ميكانا تد متاني الخير سنما مش الدعاء قال أبو عمر الصلاة ها هنا الدعاء والاستغفار الدعاء ده نيما مسا غفرا وهو بمعنى قول الملائكه تدعو اجنحتها اي تدعو كاجو ملائكه سنا مسا الدعاء ني سوما والله اعلم الله شي يفسنن ديدي باب الباب الرابع عشر دعاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه باب ديك بياني اكن الدعاء ده منزو صلى الله عليه وسلم يي مي سوراران علم ده وندي يحدثي مالمي نا علم da mai isar da ilimi mai riwaya ke da malami wanda yake zaunanne da kuma dalibi mai saurare an zaid ibn thabit anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala naddara allahum ra'an sami'a minna hadithan fa hafidahu wa ballaghahu ghayrahu fa rubba hamil fiqh laysa bi faqihin thalasun la yughillu ana karanta da la yughillu da la yughillu alaihin qalbun muslim ko qalbu muslimin إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له kaji jawami'ul kalimi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato annabi akwai iya jawabi jama'a salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan hadisin Tirmidhi ne da Abu Dawud da Imam Ahmad ibn Hanbal hadisi ne shahararri na naddarallahu ra'an Allah ubangiji ya haskaka ma mutumin da sami'a minna hadithan yaji wani hadisi daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hafidahu ya tsaya ya kiyaye hadisin wa ballagahu ya isar da shi ghairahu zuwa ga waninsa fa rubba hamil fiqh ana iya samun wanda ke dauke da wani ilimi laysa bi faqihin amma bai da fahimta ga ilimin salasun abu uku la yaghillu alayhin qalbu muslimin in ka karanta da abin nan la yaghillu da kuma la ya gullu duk ana karantawa za a iya karanta kuma da damma a farko ya zama ruba'i kenan la yughillu to wasalin tsakiya ya fi tasiri wajen bambancin ma'ana la ya gillu da wasali ƙasa sai ya zama kenan galla ya gillu al-gululu galla ya gillu al-gululu shine wato abin nan da wasali kasa al-hiqdu kenan kiyayya in ka karanta da galla ya gullu al-gululu shine ha'inci da aka sani al-gululu da aka la ya gillu zuciyar mumini ba ta da hiqdu la ya gullu zuciyar mumini ba ta da munafinci ba ta da wato gululi cin amana la yu gillu ba a sanya wa zuciyar mumini hikilu la yu gillu kenan ko mun gane ba a sanya zuciyar mumini hikilu game da abu uku mumini baya kin wadannan abubuwa guda uku mumini baya ha'inci game da wannan abubuwan guda uku mumini Allah bai sanya mishi wannan abubuwan a cikin zuciya wannan daga cikin sifofi ne na kamalul iman mai abubuwan ikhlasul amali lillah mumini baya kin yin ikhlasi baya ha'inci wajen ikhlasi saboda rashin yin ikhlasi zai gadan mishi da dagha'in a zuciyarsa, shin zai gadan mishi da hasada, shin zai gadan mishi da kin wani, da kin ganin alkhairi a wurin wani, shi zai gadan mai da san shugabanci da san shuhura. Kamar yadda Al-Fudayl ibn Iyad yake cewa babu mutumin da zai so shugabanci yace face sai ya kyamaci yaga an ambaci wanda alkhairi kuma sun yi hasada. To da haka mumini baya yin wannan. Sannan wa munasahatu wulatul amri, mumini baya kyama baya ha'inci wajen yima shuwagabanni nasiha. To shi lafazin nasiha abinda yake nufi shine yin abinda ya dace a inda ya dace, wannan shine ma'anarsa. To bai kin yin abinda ya dace game da mu'amalarsa da shuwagabanni wajen gaya musu gaskiya in ya kai ya gaya musu, wajen musu addu'a alkhairi da fatan alkhairi da nema musu hanzari akan kuskuren da suka yi. Mumini baya kin yin wannan, domin rashin yin wannan kuma zai gadan mishi da ha'inci, ya zama dan ma'abba mai zuga su akan san zuciya, ko ya zama ba khawarije mai yaƙansu, ko ya zama wato bagi mai cutar da su, ko ya zama fasiki mai zagin shugabanni. Kaga duk wanda zai gadan mishi shi da al'ummar musulmai mummunan aqiba. Sannan waluzumil jama'a, da tabbata a cikin muminai ya zama ɗaya daga cikinsu, rashin haka kuma zai gada mai da munafurci. Wajibi ne ka zama ɗaya daga cikin al'umma, kar ka ware ka zama shazi, ka zama fitina, ka zama mai raba kan al'umma. Mumini bai fita daga waɗannan abubuwan guda uku. Annabi ya ce fa inna da'awatahum tuhitu min wara'ihim, domin addu'ar su muminai tana kewayewa a bayan waɗannan abubuwa guda uku. Wato an yi wannan abun fassara kamar guda biyu. Ko dai zama ma'anarsa addu'ar da muminai za su yi ma wanda ya yi waɗannan abubuwan, to karɓaɓɓiya ce. Muminai sai Allah wadaran rashin ikhlasin wani, Allah wadaran cutarwar da wani yake wa mutane shugabanni, Allah wadaran wato abinda wani yake na raba kan al'umma. To wannan addu'ar tuhitu min wara'i, wallahu min wara'ihim muhit. To ko kuma ma'anarsa shine duk muminai idan suka yi addu'a wa mutum akan Allah ya bashi wannan abun, to Allah zai bashi. In muminai suka haɗu suna son ce Allah ya sa aikin da wani yake akwai ikhlasi, in yana kwatantawa, Allah ya bashi lada akan wa'azin da yake, Allah ya taimake shi akan jagorancin da yake na haɗa kan muminai, to Allah zai karɓa. Don haka mumini al-muhimmu dai shine mumini baya kasancewa da waɗannan mugayen siffofin, siffofin ne na tawayar imani sosai. Ka duba ka kuma yadda ayyukan mutane suke gwada alamu na samuwar waɗannan matsaloli a cikin al'ummar mu, Allah ya tsare mu. Malam ya ci gaba da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat niyyatuhu al-akhirah, duk wanda ya zama lahira yake nema da aikin da yake yi, jama'a Allahu shamlahu, zaga Allah ya hada masa kashinsa, zaga yana tafiya akan tafarki kyakkyawa. Waja'ala ghinahu fi qalbi, sai Allah ya sa mishi wadata a zuciyarsa, domin shi da ita da man wadata kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa shine al-qana'a, wadatuwa da dan abin da ka samu. Wa atatuhu ad-dunya wa huwa rahima, sai ga duniya kuma ta zo mishi ba a san ranta ba, ko tana so ko ba ta so za ta zo gare shi. Wa man kana niyyatuhu ad-dunya, wanda ku duniya kawai yake nema, farraqa Allahu alaihi amrahu, sai Allah ya wargaza mishi al'amarin sa. Waja'ala faqarahu baina ainihi, Allah ya sanya mai talauci a gaban idan sa. Walam ta'ati min ad-dunya illa ma kutiba lahu, kuma duk bala'in neman mutum ba zai samu fiye da abinda Allah ya kaddara mai ba. Wannan hadisin yana nuni zuwa ga wato muhimmancin imani da kaddara, da kuma ikhlasin aiki da nufatan abinda ke wurin Allah da duk abinda kake, da kuma wato muhimmancin kana'a da falalatta, da kuma hadarin da ke cikin miƙawa duniya rayuwarka gabaki ɗaya, ya zama duniya kawai kake nema. Za ka yi ta shan wahala ne, ka yi ta shan wahala, domin ita wadata ba wai tara abu mai yawa shi ne wadata ba, a'a, albarkar abin da kake da shi da kuma menene abin da kake aiwatarwa da shi. Za ka iya ka tara da yawa ɗin, yawan ya zama maka fitina, ya zama maka tashin hankali. Allah ubangiji ya tsare mu. Ina ganin bari mu saurara anan saboda kure lokaci, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.